إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatun sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 3 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 21 ga watan 7 shekara ta 2023 wannan halkar za ta zama ita ce ta 22 inda za mu tashi inda yake cewa as-safaru ila sham as-safaru ila sham tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa yankin sham idan ba a mance ba mun bayyana cewar yankin sham a wancan lokaci ana gayawa garin Dimashq da Syria da Jordan da Palestine waɗannan gurare ana kiransu sham yace walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 12 sana أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه وهذه هي الرحلة الأولى ولم يمكثوا فيها إلا قليلا وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن فقالوا إنه لم يظهر للآن وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين دكا wannan nassi da aka ji na karanta iyakan bayanin da shi mawallafin littafin Nurul Yaqin ya kawo dangane da tafiya da aka yi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam zuwa sham za mu fahimci cewa kenan ya takaita bayanin sosai ya takaita bayanin sosai saboda bayanin yafi haka fadi mun duba cikin littafan hadisi imamu tirmidhi ya kawo nassi na hadisi wanda aka samu daga abu musa al-ash'ari Allah yarda da shi wanda ya kawo bayanin dalla-dalla dangane da tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa sham ya ce walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 12 sana lokacin da shekarun annabi na haihuwa suka kai 12 wato lokacin da annabi ya kai shekara 12 a duniya. Arada ammuhu wa kafiluhu safara bi tijaratin ila sham, sai babbansa babban annabi shine Abu Talib, ko babban annabi ko yanda muka yi ta bayani a baya, hajar su ta kasuwanci ba da wannan hajar yankin sham galibi, sannan su dauko haja ta yankin sham su taho Makka da ita. To wannan shine al'amarin kasuwancin su. To babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi yana dan shekara 8 ya shiga karkashin kulawarsa, ya shiga karkashin kulawar annabi sallallahu ta'ala alaihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin kulawar babbansa yana dan shekara 8. To tunda ya shiga karkashin kulawan kuma baya so ya tafi ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam, sun tafi kasuwanci gabanin su je su yi su kammala su dawo, akalla yana daukan su sama da wata daya akalla, tunda in suka fita daga garin Makka kafin su isa Sham za su share wajen kwanaki 20, in sun taho daga Sham kafin su iso Makka za su shafe wajen kwanaki 20, kaga kusan kwanaki 40, kuma ba daga zuwa za su dawo ba, za su yi kasuwanci na kwana 1-2. To kaga in ka hada kusan kwana 40 da wani abu, to babbansa baya sha'awar ya tafi ya bashi ko na kwana 3 ne balle kwana 40 da wani abu. To shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin kulawarsa sai ya yanke fita, tare da cewa ba shi da abun hannu, dan abin da zai ci ma wani lokaci sai ya zama ya fi karfinsa. Amma duk da haka, dan kula da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura, aka zauna da dadi ba dadi har annabi ya kai shekara 12. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 12, sai yake ga ai yanzu ya tasa, ya fara wayo, ya fara hankali, ko da ya tafi ya bashi ba zai tsorace masa wasu abubuwa da za su je su zo ba. To shine bayanin da yake mana anan, cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaru 12 a rayuwarsa, babbansa kuma mai daukar dawainiyarsa sai yayi nufin yin tafiya zuwa Sham da nufin kasuwanci, dama ɗan kasuwa ne. Fasta'azama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam firaqahu, annabi sai ya girmama rabuwa da shi, ma'ana annabi abun ya masa girma, ta yaya za a yi ya rabu da babban nan nasa bayan gashi ya shaku da shi sosai, kuma shi karan kansa babban nasa baya awowi bai ga annabi ba sai ya bincike ina annabi yake. To wannan yasa ya shaku da annabi, annabi ma ya shaku da shi, sai zama annabi kwata kwata baya sha'awar rabuwa da shi, ko da kuwa rabuwa kwana ɗaya da wuni da wuni ɗaya. To shi yasa abun sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam girma, sai ya nuna baya sha'awar babbansa ya tafi ya bashi. Faraqa lahu wa akhadahu ma'ahu, wannan yasa babban nasa sai ya tausaya masa, da annabi ya nuna abun yayi girma, ya nuna baya so ya tafi ya bashi. To shi kuma baya son abun da zai bata annabi, abun da zai sa annabi ya shiga cikin damuwa babbansa baya so. To shi yasa annabi da ya nuna damuwarsa akan zai tafi ya bashi kwana da kwanaki baya son haka, sai ya tausaya masa shi babban nasa, sai ya tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhadahu ma'ahu, sai ya dauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fita da shi zuwa ga Sham. Kenan yanzu an dauki annabi za a tafi da shi kasuwanci yankin Sham. Yace wa hadhihi hiya rihlatul ula, wannan ita ce tafiya wacce take mai tsayi da aka fara yi da annabi, tare da cewa yana dan shekara 6 ai an yi tafiya da shi zuwa ina, zuwa Madina, ko an yi tafiya da shi zuwa Madina mahaifiyarsa, ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka ta tafi da shi Madina dan ya je ziyarci kawunan kakansa Abdul Muttalib, ko to tafiya wacce take mai nisa har zuwa yankin Sham, wannan ita ce ta farko dauka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi, aka tafi da shi yankin Sham, wannan ita ce ta farko. Yace walam yamkuthu fiha illa qalila, da suka je wannan yanki ba su zauna lokaci mai tsayi ba, basu zauna ba face lokaci takaitacce kankanin lokaci sannan aka dawo da annabi kaga nan kamar dai ya takaita bayanin tafiya da aka yi da annabi zuwa Sham amma bayanin Imam Tirmidhi ya kawo shi cikakken bayani a hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah yarda da shi daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa Abu Talib ya fita zuwa ga yankin Sham da zimmar kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sha'awarsa akan ya fita tare da shi to shine Abu Talib din kuma baya so ya bata wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa annabi ya shiga damuwa Abu Talib baya son sa wannan yasa Abu Talib ya dauki annabi suka tafi tare da annabi cikin tawagar a fatake na Makka yan kasuwan Makka kusan mutum 30 cikin kabilar Quraishawa suka kama hanyar su ta tafiya har zuwa lokacin da suka shiga yankin Sham sun bar yankin Hijaz in an ce Hijaz yankin su Makka su Madina sun bar wannan yankin suka shiga yankin Sham lokacin da suka shiga yankin Sham sai suka hadu da wata bukka na wani mutum mai ibada wanda ake ce masa Bahirar Rahib Bahira shine sunansa ma'anan kuma Ar-Rahib mai ibada wannan ɗabi'a ce ta mutanen da mutum zai killace kansa a keɓantaccen guri don yayi ta ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala tunda suna ji a jikinsu cewar Allah ai bai halicce su ba sai don su bauta masa tunda don su bauta masa ya halicce su to suna ga ɓata lokaci ne su tsaya su yi ta fafutukan duniya gara su je kawai su yi ta ibada wacce ita ce manufar halittarsu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to mutanen da suna hararo wannan ayar kowane lokaci safe rana dare suna ji cewa su fa hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicce su ita ce don su masa ibada to galibin su sai su je su killace kansu a wani keɓantaccen guri don su samu damar sake da yin ibada da kuma ƙauracewa abubuwan da za su afka su cikin saɓon Allah da zai gadar musu da fushi na Allah subhanahu wa ta'ala to shine sun isa yankin Sham sun isa wani guri da ake kiransa Busra Busra shine kamar za a ce kan iyaka tsakanin yankin Hijaz da yankin Sham wato kan boda Busra garin Busra shine kamar boda tsakanin yankin Hijaz da yankin Sham amma Busra din na cikin yankin Sham to sun isa wani gari da ake kiransa Busra anan sai suka yi kitibus da bukkar wani mutum da ake kiransa Bahira wanda ya killace kansa yake ta ibada to lokacin da suka yi kitibus da wannan mutumin sai ya fito daga bukkarsa sun gangaro suna tahowa daga yankin Hijaz yankin Makka da Madina ke sun gangaro suna tahowa sai tsaya ya kura musu ido yana ta kallonsu abun har ya ba su mamaki saboda a baya sun saba zuwa su zo su wuce shi amma ko gezau ko daga kai ba zai iya kalle su ba yana cikin bukkarsa yana ta ibada za su zo su danya da zangonsu su huta su wuni wani lokaci ma har su kwana amma ko dago kai ba zai iya kalle su ba balle ya ce musu cikanku wani lokaci ma yanda ka san ba a yi ruwan tsiransu ba yana ciki yana ta ibadarsa to amma ranan sai abin ya ba su mamaki suna gangarowa tun kafin su iso ariyan inda yake ya fito ya tsaya ya kura musu ido yana ta kallonsu ko kakkautawa baya yi sai abin ya ba su mamaki kwarai da gaske kuma a baya shekarun baya sukan zo su wuce shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba amma ba zai daga kai ba yana cikin bukkarsa ma ba zai fito ba su kare shi abin da za su yi na hutawa in ma sun takama su ga sun kwana su kwana gari ya waye su ci gaba da tafiya ba zai leko ba ba zai ce musu cikan ku ba su kare shi zaman su tafi amma ranan sai ya fita ya tsaya yana kallon su ya kura musu ido tun kafin su kare su to su kuma sun saba tunda ba magana yake musu ba duk da kallon su da yake da suka iso ariyan inda bukkar tasa take sai suka samu wata katotuwar bishiya sai suka yada zango a gurin saboda yamma tayi za su dan huta su dan ci abinci su ci gaba da tafiyar su bai gushe ba yana kallon su har suka zauna suka barbaje kayayyakin su kowa ya fito da dan kalacensa dan abin da ya rike na guzu to sai suka ga yana tayowa kansu abun yana ba su mamaki saboda a baya ba haka yake mu'amalantar su ba yazo ya ratsa ya shiga cikin su suna tabinsa da kallo dai suna kallon ikon Allah to har yaje inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kallon ikon Allah sai ce hadha sayyidul alamin kun ga wannan mai littafin nurul yaqin bai kawo ba shi yasa nace ya takaita bayanin tafiya da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sham matukar takaitawa to da ya iso ga Annabi cikin fataken Makka sai ya nuna shi da yatsa Annabi kuma dan shekara 12 sauran kuma manya ne wani yayi shekara 50 wani ma yayi 60 wani ya kusa 70 dattawa ne yan kasuwa wanda sun dade suna wannan harkar ta fatauci to duk ya tsallake su ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga Annabi sai yake cewa hadha sayyidul alamin hadha rasulur rabbil alamin yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin wannan bayanin da yake ya nuna Annabi yace hadha sayyidul alamin wannan yaro da kuke gani sayyidul alamin shugaban talikai ne shugaban mutan duniya hadha rasulur rabbil alamin wannan yaron manzon ubangijin talikai ne al'alamin talikai wasu malamai suka ce al'alamin kullu man siwa Allahi alam duk wani abu da ba Allah ba alam ne mutane tsuntsaye dabbobi sammai kassai da abubuwan da ke tsakaninsu da abubuwan da ke cikinsu duka alam ne kullu man siwa Allahi alam inji Muhammad bin Abdul Wahhab ya bayyana cikin ɗaya daga cikin rasail ɗinsa to shine yace hadha rasulu rabbil alamin wannan manzon ubangijin talikai ne yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin Allah madaukakin sarki zai aiko shi yana a matsayin mai rahama ga talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zamanto rahama ga alalamin mutane da aljanna abun sai yake bawa waɗannan dattawa ƴan kasuwa na Makka abun sai ba su mamaki ya za a yaro dan shekara 12 wannan mutumi da ba magana yake mana ba sai mu zo mu wuce bai mana magana ba mu dawo bai mana magana ba yanzu kuma yazo yana ce ma wannan yaro manzo ne zai Allah zai aiko shi a matsayin manzo Allah zai aiko shi rahama ga mutan duniya sai dattawa cikin Quraisha suka ce to ya akai kasan haka waye ya sanar da kai haka to hujjarsa yace innakum haythu ashrabtum min al-aqaba lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajida wala yasjudani illa linabi yace ai tunda kuka gangaro daga hanyarku da kuke tafe cikin ta hanyar dutse ana kiranta al-aqaba tunda kuka gangaro daga wannan hanyar ta ku babu wata bishiya da take ariyan gurin nan face ta fadi ta masa sujjada ina ganin sujjada su sannan babu wani dutse da yake ariyan gurin nan face ya fadi ya masa sujjada sannan a kaida wala yasjudani illa linabiyin basa sujjada sai ga annabi in kaga bishiya ta fadi ta yi sujjada ko dutse ya fadi ya yi sujjada to ma wanda ya yi wa sujjadan annabi wannan dalilinsa na farko ke yace wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwa asfala min katafihi mithlu tuffah sannan kuma naga wata alama a jikinsa cikin alamomin annabta kafadarsa naga stamp na annabta kaman apple abun sai ba su mamaki kwarai da gaske to ba su musanta masa ba kuma ba su yarda ba sannan ba su musanta masa ba sai suka yi shiru ba su ce masa komai ba to wannan ya sa sai ya koma cikin bukkarsa shi wannan mai ibadan sunansa Bahira ana cewa Bahira ko a ce Buhaira Buhairar Rahim da fataha wa ba da dhamma wa ba'u ko a ce bahira da fataha wa ba'u da ana fadi ana cewa bahirar rahib ko buhairar rahib bahira ar-rahib mai ibada sai koma cikin bukkarsa yaje dafa musu abinci dama yana da kayan abincinsa a ajiye ya musu abinci sosai abinci na kasaita na alfahari da yazo da abincin sai ya aje musu karkashin bishiyar da suke zaune da dai lokacin kuma annabi baya sallallahu alaihi wasallam sun tura shi ya je yayi dabaibayi wa raqumansu kansu fantsama su tafi daji saboda shine yaro a cikin su kaga wanda yake karami a cikin tawaga galibi in an tashi aiki shi ake sawa to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine karami sai suka tura shi ya je yayi dabaibayi wa raqumansu ta yanda raquman ba za su fantsama su shiga daji ba to annabi ya je yana dabaibayi wa raquman shi wannan bahira ar-rahib ya kammala dafa musu abinci ya zo da abincin annabi baya ya ajiye musu karkashin bishiyar sai ya ce a kira annabi ya zo a ci abincin nan tare da shi dandan shi ma nayi girkin kake nan wannan yake nuna bai ma yi musu magana ba sai dan suna tare da annabi tunda a baya baya musu magana amma yanzu da ya gansu da annabi ya ga alamomi na annabta sun bayyana daga annabi wannan ya sa ya musu magana shi bahiran nan yana cikin al'umman nasara ba nasare ne yana cikin malaman da suka karanta littafin injila suka karantar da shi to kaga waɗannan su ne mabiya annabi isa na gaske waɗanda suka karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafinsu kuma suka yarda suka sallama cewa shi ɗin annabi ne waɗannan su ne muminai salihan bayi wanda Allah ya jinjina musu a cikin alkur'ani inda Allah yake cewa alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinuna Allah ya jinjina musu ya musu sheda ta kwarai inda yace zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin suwaye muttaqin sune Allah yake zubo siffofin su yace shi wannan alqur'ani babu shakku ba ko kwanto cikin sa shiriya ne ga masu takawa suwaye masu takawa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wannan siffofin masu takawa ne sune wanda suka yi imani da ghaibi kuma suke tsayi da sallah sannan daga cikin abin da aka azurta su suke ciyarwa sannan har ila yau ba iya su ne masu takawan ba walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika masu takawa na biyu wannan masu takawa na farko aka ce cikin al'umman nan kenan al'umma annabi to sai kuma masu takawa na biyu walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika da wanda suka yi imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani yanzu bahira abin da za a saukar wa annabi tun ma gabanin a saukar masa ya riga ma yi imani da shi ya yadda cewa shi manzo ne to irin su ne Allah yake jinjina musu anan walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika sannan waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani da kuma abin da aka saukar gabaninka injila sun yi imani da shi qur'ani yazo suka yi imani da shi to Allah yana jinjina musu ina annabi cikin hadisi yace akwai wasu mutane da Allah zai ba su lada ninkin baninkin hasabi daga ciki mutum cikin ahalil kitabi da yayi imani da annabinsa kuma yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam to irin su bahira ar-rahib suna ciki to shine ya aje musu wannan abinci yace aje a kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taho aka kira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yazo da annabi yazo sai tarar babu inuwar da zai zauna saboda bishiya a ce mutum 30 sun zauna karkashinta ai za su mamaye inuwarta wani daban in yazo ba zai rasa inuwar da zai zauna to annabi da yazo sai ya zauna inda sahu ya kare saboda inda suke zaune sun cika gurin gaba daya babu wata inuwa lokacin da annabi ya zauna sai inuwar bishiyar sai ta karkata ta je ta yi wa annabi inuwa sai ya ce ba ku ga inuwar bishiya ta karkata ta masa inuwa ba suka ce su ba su gani ba amma shi yana gani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan su ne a makance saboda bayanin ma da ya musu ba su gamsu ba to wannan yasa Allah ya makantar da idanunsu to amma shi tunda zuciyarsa ba a makance take ba sai Allah bai makantar da idansa ba inuwar da bishiyar ta karkata ta yi annabi sai ya zama ya ga wannan inuwa amma su sun gagara garinta suka zauna suka ci wannan abinci suka sha abun sha da shi wannan bahirar rahib ya gabatar musu suka kammala bayan sun kammala shi kuma yana can ya dan ba su guri su ci abinci a sake bayan sun kammala sai ya dawo shi wannan bahirar rahib din ya dawo gare su sai ya ce ina hada ku da Allah waye wakilin yaron nan tunda dai na san yaron nan ba da kansa ya fito ba shekaransa 12 a dan shekara 12 bayan da za a yi ya dauko hajar kasuwanci ya tafi wani gari a da da yanzu waye wakilinsa sai Abu Talib ya ce ni ne wakilinsa sai ya ce to ina roƙonka ina hada ka da Allah yaron nan karka tafi yankin Sham da shi kamar da shi Makka saboda in ka tafi da shi can ahlul kitabi suka ganshi kashe shi zasu idansu idansa kashe shi zasu saboda sun karanta siffofinsa cikin littattafansu kuma ba sa sha'awar a ce ba daga cikin su ya fito ba shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sun riga sun san annabi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda aka ba su littafi yahudu da nasara sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su taya suka san shi sun karanta siffofinsa dalla dalla daki daki cikin littattafansu ta yanda duk inda suka ganshi za su gane shi shi yasa shi wannan bahira yana ganin annabi ya gane shi yana ganinsa ya gane shi da siffofinsa to haka su ma mutanen Sham tunda nasara ne suna ganin annabi za su gane shi in ko suka gane shi za su fahimci cewa ba daga cikin su ya fito ba ya fito ne cikin larabawa to anan kuma sai inda karfinsu ya kare za su yi ta kai kawo wajen ganin sun kashe shi to shi yasa yake hada su da Allah kar su tafi da shi yankin Sham su mai da shi Makka yana rufe bakinsa ya kammala wannan magana ya juya sai ya ga wasu mutane guda 7 cikin mutanen Sham suna rike da makamai a hannayensu to ya gane me ke tafe da su ya san su din ma neman annabi suka fito sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye su yace me ke tafe da ku sai suka ce mun ji labarin cewa annabin da za a aiko annabin karshen zamani cikin wannan wata zai fita daga garinsa to labarin nan yasa malamanmu suka tura mu sako-sako lungu-lungu neman sa in ya fito daga garin nasa mu kama shi mu kai musu shi saboda haka mu an aiko mu ta nan akwai wanda aka aika su ta wasu hanyoyi daban-daban in bai bi ta wannan hanyar ba zai bi ta wannan in bai bi ta wannan ba zai bi ta wannan in ya kubce mu waɗannan da waɗannan to waɗannan za su haɗu da shi mu shine aka turo mu ta wannan hanya sai ce to yanzu in zan muku tambaya kuna ga abin da Allah ya kaddara yayi ya hukunta akwai wanda ya isa ya soke ya yi cancelin dinsa gaba daya ya yi condemning dinsa suka ce ba wanda ya isa ce to wannan fa abu ne fa hukunci ne da Allah ya riga ya yi duk wanda ya ce zai yi fito na fito da shi shi ne a rana kuma ba zai iya ba gara kuma ya da makamanku ba wanda zai fada da Allah ya share lafiya wannan hukunci ne fa na Allah kaman kuna so ku yi fito na fito da abin da Allah ya hukunta duk wanda zai fito na fito da abin da Allah ya hukunta wallahi ya wahala saboda haka bata lokacin ku kuke yi abin da Allah yayi nufin ya hukunta shi ya kaddara shi ba makawa sai ya fa to wannan sai yasa sai zukatansu sai suka yi sanyi suka fahimci bayanansa sai suka ce to shikenan su yanzu sun fasa kuma suna kallon annabi suka gane shi shi yasa suka yo gurin suna kallon annabi saboda sun san siffofinsa malamansu da bokayensu sun siffanta musu shi ta yanda suna ganin shi za su gane shi to shine suka ce to su yanzu an turo su ta wannan hanyar gashi kuma sun zo sun yi kicibus da annabi kuma abin da aka turo su shine su zo su kama annabi su tafi da shi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu yaya za su in suka koma, dole labari zai koma Sham cewa sun yi kicibus da annabi amma sun kyale shi. To su kuma anan duk kashe su za a yi. To ya za su yi? Sai ce ba wani abu, ai dukanmu muna neman aljanna ce ta Allah, me zai hana ku zauna tare da ni mu ci gaba da ibadar mu anan har mutuwa ku ta dauke ku? Ina da guzurin da zai ishe mu da ni da ku gaba daya. Suka ce to shikenan sun yarda, sai suka sallama, suka amince, suka mika wuya. Shine wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan mutane guda bakwai su ma Allah ya tarfawa garin su nono, saboda yanzu kamar alama ce da take nuna sun dawo daga kan mummunar aniyarsu. Wacce ce mummunar aniyarsu? Na fito da annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma hassada da kin karban annabi din. To amma a yanzu da aka musu wa'azi ya shige su, sun fasa kenan, sun yadda da annabi sun sallam, tare da cewa da shi wannan mai ibadar da su mutane guda bakwai din gabanin a aiko annabi sun koma ga Allah. To amma malamai suna cewa suna cikin muminan da ake tsammanta musu rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wannan zai nuna mana cewa dai inda ka samu daman wa'azi, to kar kai kasa a gwiwa, ta yiwu Allah ya shiri mutumin nan a sababinka. Gashi wannan ƴan kalmomin da ya gaya waɗannan mutane guda bakwai ɗin cikin minti biyar ya gamsar da su, suka fahimce shi, kuma mummunar aniyarsu suka fasa ta. Kaga yayi babban rabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali, Allah ya yarda da shi, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah madaukakin sarki ya shiri mutum daya tak a sababinka yafi ma alheri akan a ce a cika maka duniya da jajayen raƙuma. Saboda a wancan lokaci Larabawa babu abin da ya kai jajayen raƙuma daraja cikin ababen hawa, kamar mu a yau ka ce a cika ma duniyan nan da jirage, ai jirgi ba abin hawan da ya kai shi daraja. A cika ma duniyan nan da jirage, a ce duk jiragen duniya duka naka ne, mutum ɗaya shiri ta sababinka yafi ma alheri sama da a ce duk jiragen duniyan nan naka, duk sufuri da za a yi daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza, a yankin Larabawa, yankin Turawa, Asiya, duk a ce duk jiragenka ne suke wannan tafiye-tafiyen. To mutum ɗaya tak ya shiryu a sababinka yafi maka alheri a duniyarka da lahirarka sama da a ce duk jiragen duniya naka. Ta kenan za mu fahimci cewar mutum ɗaya ya shiryu a sababinka yafi ma alheri akan a ce kai ne number one a kuɗi a duniya, kafi kowa kuɗi a duniya. Yanzu ka zama number one a kuɗi a duniya, amfanin me maka a lahirarka? Ko ya amfane ka a duniyar ka, a lahirar ka fa, in ba ka yi amfani da dukiyar ba, sai ka yi amfani da dukiyar ta hanyar da ta dace. Dama malamai suna cewa dukiyar da ta shiga hannun ma'abocinta idan ba a kiyaye abubuwa kamar haka ba, to bala'i ce gare shi. Abu na farko ya zama dukiyar an neme ta ta hanyar halal, idan ba ta hanyar halal ba ne bala'i ce ga ma'abocinta. Abu na biyu ya zamanto haƙoƙin da suke kan dukiyar an sauke su, in ba a sauke ba nan ma bala'i ne ga ma'abocinta. Ba akwai waccan ayat ta suratu Tauba ba da Allah maɗaukakin sarki yake faɗin irin uƙubar da za a yi wa masu hana zakka, yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dukiyar da mutum ya taskace komin yawanta ranar tashin kiyama, za a narka ta ta zama kamar dalma a zo a kwara masa a bayansa in bai fidda zakka ba. Ka kenan yanzu dukiyar da ka tara ta, ko ta hanyar halal ka same ta, ko ta hanyar halal ka same ta, in baka fidda haƙoƙinta ba ka tara kanka bala'i. To kaga yanzu a ce a duniya ka fi kowa kuɗi, baka kiyaye hanyoyin tara kuɗin ba, ma'ana baka neme ta ta halal ba. Sannan ko ka neme ta ta halal baka fidda haƙoƙinta ba, kai kaga bala'i ne ga mutum. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗaya ya shiryu a sababinka yafi maka alkhairi sama da a cika ma duniya da jajayen raƙuma. Wannan mai ibada yayi nasara akan waɗannan mutane guda bakwai, shine malamai suka ce to kai ma karka yinawa a duk lokacin da ka samu dama, wani ya shiryu a sababinka ko mutum ɗaya ne, kai babban rago a duniya da lahira gaba ɗaya. Shine bayan ya gama da waɗannan mutane guda bakwai ya samu kansu, sai sake karkato da akalar maganarsa ga mutanen Makka, Qurayshawan Makka, yace ina sake hada ku da Allah, waye wakilin wannan yaro? Abu Talib yace nace maka ni ne. Yace to na hada ka da Allah ka mai da shi Makka. Yanzu kaga yanda muka tattauna da waɗannan sun fito neman sa. Anan sai Abu Talib yace to ba wani abu, na yadda da shawarinka. Shi abin da baya so baya san abin da zai bata Annabi rai, saboda yana ga yanzu in yace zai mai da Annabi Makka, Annabi ba zai yarda ba, ko kuma ko da Annabi ya yarda Annabi zai ji ba dadi. To shi kuma baya san abin da zai muzanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan sai Annabi ya fahimce shi akan a mai da Annabi Makka shi yafi. To sai ya hada shi da wani mutum akan ya mai da shi Makka. To shi wannan mai ibadan sai ya dauko guzuri na gurasa da mai da za a ci gurasa da ita, ya hada Annabi da wanda zai mai da shi Makka, ya hada su da shi, suka koma garin Makka. Wannan hadisi da na karanta, hadisi ne wanda da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta shi. Imam Tirmidhi ya fidda hadisin cikin sunan dinsa. Galibin malaman hadisi sun inganta shi, mutum ɗaya ne ya raunata hadisin, shine Imam Adh-Dhahabi. Imam Adh-Dhahabi ya raunata wannan hadisi. Shi kuma dalilin da yasa ya raunata hadisin, ɗaya daga cikin lafuzan hadisin da yazo a ƙarshen hadisin shine yasa Imam Adh-Dhahabi ya raunata shi, cewa da akai ai me muka ce yanzu, da wane ne babban Annabi ya hada Annabi ya mai da shi Makka? Wani mutum yace wa ba'atha ma'ahu rajulan wa zawwadahu ar-rahibu min al-ka'ka'i waz-zayt. Wa ba'atha ma'ahu rajulan, babbansa sai ya tura shi zuwa ga Makka tare da wani mutum. To akwai lafazin da yazo wa ba'atha ma'ahu Abi Bakrin wa Bilala, akwai lafazin da yazo da wannan, akwai riwayar da tazo da wannan lafazin wa ba'atha ma'ahu Abi Bakrin wa Bilala, sai babbansa ya tura shi tare da Sayyidina Abu Bakar da Bilal. Imam Adh-Dhahabi da yake kalli wannan riwaya yace kai wannan bata inganta ba, saboda akwai nakara cikin mata ne. Ta yaya za a yi a hada shi da Bilal inda ba a haife shi ba? Saboda Annabi ya ba wa Bilal sama da shekara 12, to ya za a yi a ce an hada shi da Bilal ya mai da shi Makka? Na farko kenan. Abubakar kuma Annabi ya girme shi da shekara 2, Annabi an haife shi shekarar giwaye, Abubakar kuma an haife shi shekara 2 bayan hadisar giwaye. To ta yaya za a yi kanin bayan kadan shekara 10 a ce shi aka hada ka da shi ya mai da kai? Wa zai mai da dan uwansa? Shi zai mai da Annabi ko Annabi ne zai mai da shi? Kai ko shakka wai da ma Annabi ya mai da shi, tunda Annabi ya ba shi shekara 2. To akwai riwayar da tazo da wannan lafazi. To Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo kan wannan riwayar sai ce riwaya ce ingantacce ban ingantacciya banda wannan gabar, cewa fa ba'atha ma'ahu Abi Bakrin wa Bilala, riwaya ta inganta banda wannan lafazin, wannan lafazin bai inganta ba. Kuma mun san Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin malaman hadisi na wannan zamani, duniyar musulunci ta masa shaida akan ilimin hadisi, ta yanda idan yayi magana kan hadisi da yawa sai su daga kafa. Saboda haka da yazo wannan gabar ya inganta wannan riwaya ta Imam Tirmidhi, cewa riwaya ce wacce take ingantacciya. To wannan shine bayani wanda yake takaitaccen bayani dangane da rihila da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Sham. Kaga kenan ba a karasa da shi Sham din ba. Wannan mai ibadan Bahira yasa aka mai da shi, shine anan yace وقد اشرف على رجال القافله وهم بقرب بصرى بحير الراهب. بحير من عباده يا بينا غتوغر wannan kasuwanci din lokacin da suka isa kusa da wani gari da ake kiransa Busra. فسالهم عما راه في كتبهم المقدسه, sai tambaye su dangane da abin da ya gani cikin littattafansu littattafansu wanda suke masu sarki min bi'fati nabiyin min al-arab na aiko annabi da za a yi daga cikin larabawa fi hadha zaman a wannan zamani fa qalu sai su mutanen makka suka bashi amsa innahu lam yadhhar lil an cewa ai har yanzu bai bayyana ba har yanzu bai bayyana ba to shi kuma ya ga alamu na annabta tattare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan takaitacciyar kissa da muka karanta ta rihila da aka yi da annabi tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa sham malamai sun fidda darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa karkashinta babban darasi na farko da malamai suka fitar karkashin wannan kissa din suka ce wannan kissar da ta faru babban dalili ne da zai tabbatar maka da cewar ahlul kitabi yahudu da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san annabi ta yanda sun karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littattafansu kamar yadda muka yi ishara a baya alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ba mu labari cikin alqur'ani cewa ahlul kitabi sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum dalita tafan injila wadanda ba a canja su ba uje tarara a cikin su siffofin da aka siffanta annabi da su a cikin alqur'ani suna nan an siffanta annabi da su cikin at-taura an siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da su a cikin injila akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda aka samu hadisin daga Ata dan Yasar Allah ya masa rahama yana cikin manyan tabi'an musulunci yazo ya samu Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban annabi da shi da babansa duka sahabbai ne Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya Ata ibn Yasar tabi'i ne yazo ya samu Abdullah ibn Amr ibn al-As yace masa ka bani labarin siffofin annabi da aka ambata cikin at-taura ka bani labarin siffofin annabi da aka ambata cikin at-taura sai Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ayar da take cikin al-Qur'ani ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wallahi bi'iznihi wa sirajan mubin siffofin da wannan ayar ta kunsa irin su ne a cikin littafin at-taura Allah yace ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai annabi inna arsalnaka lallai mu mun aiko ka shahidan a matsayin mai shaida annabi mai shaida ne ga wannan al'umma fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ranan tashin alkiyama kowa sai yayi wa al'ummar sa shaida kowanne annabi zai yi wa al'ummar sa shaida annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana shaida wanda ya bi shi annabi zai masa shaida wanda ya ki bin sa shi ma annabi zai masa shaida wanda ya bi shi zai masa kyakkyawan shaida ya ce sakon da ka aiko ni da shi ya Allah wannan ya bi ni ya rike wanda kuma ya bijire masa annabi zai masa mummunan shaida to shine inna arsalnaka shahidan mun aiko ka a matsayin wanda zai zama mai shaida cikin al'ummar sa wa mubashiran kuma zaka zo da bishara kana bishara da aljanna da ni'imomi na aljanna ga wanda suka bi ka wa nadhiran kana gargadi akan wuta da ukuba Allah ga wanda suka saba maka inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah kuma an aiko shi zama mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ga addinin Allah wa sirajan munira an aiko shi zama sirajan fitila munira mai haskaka annabi fitila ce da ya haskaka mana musulunci muka samu hasken musulunci yanzu muna rayuwa cikin hasken musulunci waye ya haskaka mana annabi sallallahu alaihi wasallam wa sirajan munira to waɗannan siffofi da Allah subhanahu wataala ya siffanta annabinsa da su cikin alqur'ani Abdullah ibn Amr ibn al-As yace kwatankwacin su suna nan a cikin littafin at-taura saboda shi mutum ne da ya karanta littafin at-taura ai mun ji lafazin ayar qur'ani ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira to bari mu ji lafazin at-taura kuma bayan ya karanta wannan lafazin na alqur'ani sai karanto lafazin at-taura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin anan ne kai aka dan samu bambanci da can kaga can ayat qur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira cikin at-taura kuma ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil lasta bi fadhlin wala ghalidin mun ji bi fadhlin wala ghalidin an Allah ya siffanta annabi da wannan cikin alqur'ani fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli to a cikin at-taura ma Allah ya wa annabi wannan siffa din cewa sammaituka al-mutawakkil lasta bi fadhlin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'a wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfir wa lan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi al-millata al-awja' bi an yaqulu la ilaha illa Allah wa yaftaha biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wadannan sune sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin at-taura Abdullah ibn Amr ibn al-As ya karanta wa Ata ibn Yasar tabi'in musulunci yace kaji siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka siffanta shi da su cikin at-taura to gabanin mu duba ma'anan waɗannan siffofi da aka siffanta annabi da su cikin at-taura akwai tambaya da ya kamata mu Abdullah ibn Amr ibn al-As yaya aka ya karanta at-taura har ya gano siffofin annabi a ciki tare da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga sayyidina Umar da wasu takaddu a hannunsa yana karantawa ai mun san wannan bayanin ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Umar menene wannan a hannunka yace ya rasulullahi wallahi wasu takaddu ne na at-taura suka burge ni shine nake karanta su wanda martani annabi ya mayar wa sayyidina Umar yace a mutahawwikuna ibn al-khattab shin kun rena abun da nazo muku da shine na alqur'ani ya kai dan khattab yace wallazi nafsi biyadi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rai raina ke hannunsa ya rantse da Allah kenan qajjitukum biha bayda'a naqiya qur'anin nan da kuke ganin sa nazo muku da shi tacecce fari kal ba kokonto cikin sa ba shakku cikin sa kamar yana ga annabi bai kamata a ce sayyidina Umar yaje ya dauko wasu takaddu yana ga sun burge shi ba alhali ga qur'ani da annabi yazo musu da shi qajjitukum biha bayda'a naqiya yace wallazi nafsi biyadi law kana musa hayyun ma wasi'ahu illa ittiba'i tana rantse da wanda raina ke hannunsa da a ce musa yana rai ai shine yazo da at-taura to da a ce yana rai ba abin da zai hana shi ya bi to ina ya ga kai Umar annabi ya nuna Umar bacin ransa to in har haka ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ta yaya za a Abdullah ibn Amr ibn al-As ya karanta at-taura har ya gano siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam to anan kuma annabi ne masa umurni ma ya karanta ta kamar yadda yazo cikin musnad na Imam Ahmad Allah masa rahama cewa wata rana Abdullah ibn Amr ibn al-As ya kwanta bacci sai yayi mafarki cewa ga kitse nan a hannunsa ɗaya daga cikin hannayensa guda biyu ɗaya daga cikin hannayensa kuma yana ɗauke da zuma ɗaya daga cikin hannayensa yana ɗauke da kitse ɗaya daga cikin hannayensa yana ɗauke da zuma yana lasan wannan zuma lokacin da ya farka daga bacci sai kasa gane meye wannan mafarkin ya kunsa ɗaya daga cikin hannayensa yana ɗauke da kitse ɗaya daga cikin hannayensa yana ɗauke da zuma da ya farka sai kasa gane ma'anan wannan mafarki to shine ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba annabi labari sai annabi ya ce kana karanta littattafai guda biyu da aka saukar da littafin at-taura da alqur'ani sai ya ce a'a sai da makamar ishara annabi ya masa cewa yana karanta waɗannan littattafai guda biyu, da littafin At-Taura da littafin Al-Qur'ani. Wannan hadisi da kamar yadda na bayyana Imam Ahmad ya fidda shi cikin Musnad dinsa, ɗaya daga cikin wanda suka yi ta hakikin Musnad na Imam Ahmad, Shu'aib al-Arnaut, shi ma yana cikin manyan malaman hadisi na wannan zamani, ɗan ƙasar Jordan yana cikin tarin malaman da suka yi ta hakiki na Musnad na Imam Ahmad. Ya ce wannan hadisi ne mai kyau, kenan ba hadisi bane mai rauni. To tun sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan, sai zama yana karanta Al-Qur'ani ya karanta At-Taura. Shi yasa da ya karanta Al-Qur'ani sai ga siffofin da Allah madaukakin sarki ya siffanta annabin shi da su, da irin su ne siffanta shi a cikin At-Taura. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sannan kuma yazo a cikin At-Taura siffanta annabi da kwatankwacin irin waɗannan siffofi da siffanta shi da su a cikin Al-Qur'ani. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin. Kaga wannan yayi kama da na ayar Suratul Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. To gabar da nake so in je gare ta kafin mu duba ma'anan wannan siffa da aka siffanta annabi, siffofi da aka siffanta annabi da su cikin At-Taura. Tambayar da zamu yi, yaya shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As annabi ya masa umurni ya karanta At-Taura, alhali kuma sayyidina Umar ya nuna masa cewa a'a, ya za mu yi mu haɗa kan waɗannan bayanai, ko akwai wanda ya hararo mana? Annabi ya ga sayyidina Umar da takardu a hannunsa yana karantawa, ya ce kun raina abin da na zo muku da shi ne na Qur'ani. Nan kuma ya ce wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As, bayan ya yi mafarki cewa hannayensa guda biyu, ɗaya na ɗauke da zuma, ɗaya na ɗauke da kitse, ya je bayyana annabi. Annabi ya ce ina ma da a ce kana karanta littattafai guda biyu da Allah ya saukar, kana karanta Al-Qur'ani kana karanta At-Taura, ya za mu haɗa kan waɗannan ɓangarorin na soshi guda biyu? Ka yi bayani Aramma. Aramma ya ce dalilin da ya sa annabi ya yi ya tsawatar wa sayyidina Umar saboda kar su shagalta da karanta At-Taura su bar Al-Qur'ani. Kun ga wannan magana ce mai ma'ana. Amma shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ai ce masa annabi yayi yana karanta littattafai guda biyu, Umar kuma ganin sa yayi kawai da At-Taura. An gane bayani? To dan kar su shagalta da At-Taura, tunda ba ita ce ba At-Taura bane littafin da aka aika musu. Wani littafi aka aika musu? Qur'ani. Shi yasa duk abubuwan da suke cikin At-Taura da Injila bayan saukar da Al-Qur'ani, Al-Qur'ani ya soke su. Ana iya ɗaukan shari'an al'ummun da suka gabace mu a yi amfani da su, amma da sharaɗi. Akwai sharaɗi. Me sharaɗin? Na farko ya zamanto za a yi amfani da shari'arsu idan shari'armu ba ta zo da saɓanin abin da shari'arsu ta zo da shi. Shi ne malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi khilafi. Shari'ar al'ummun da suka gabace mu, mu ma shari'ar mu ce, amma da sharaɗin. Ya zamanto shari'ar mu bata zo da sabanin shari'ar su ba. Mun san an zo bangaren tauhidi nan babu bambanci. Kowane annabi ana aiko shi da kalmar la ilaha illallah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. To kaga ana aiko su da kalmar la ilaha illallah, amma an zo batun shari'a fa, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowane annabi yana zuwa da shari'arsa. Shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da shari'ar annabi Musa. Shari'ar annabi Musa ta bambanta da ta annabi Isa. Shari'ar annabi Isa ta bambanta da ta annabi Shu'aibu. Shari'ar annabi Shu'aibu ta bambanta da ta annabi Nuhu. Kowanne da shari'arsa. Kamar za a ce ubansu ɗaya amma uwa kowa da tasa. Haka annabawa suke. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da sayyidina Umar kar su shagaltu da karanta At-Taura, wacce ba ita ce aka saukar musu ba, hasali ma shari'o'in da ke cikin At-Taura na Qur'ani da yazo ya soke su. ina ne suka yi tarayya kalmar tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala to kage kenan anan gurin iskalin da zamu iya samu zai zama ya ta babu iskali tattare da mu ko to wannan nassin bari mu ga ko zamu iya fassara shi duk da lokaci yana daga mana hannu nassin cikin at-taura mu karanta shi a gurguje mu wuce yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ya kai annabi inna arsalnaka lallai mu mun aiko ka shahidan a matsayin mai shaida ga al'ummarka kamar yadda aka fadi a wancan ayat ta suratul ahzab wa mubashiran kuma mun aiko ka a matsayin mai bushara wa al'ummarka mu'minai kenan annabi yana musu bushara da aljanna da kyakkyawan tanadi da Allah ya musu a cikin kabari da kuma in an tashi ranan gobe kiyama da sauki da za su samu na wahalhalu da bala'i da fitintinu na ranan tashin alkiyama sannan wa hirzan lil ummiyina an aiko ka a matsayin hirzan me kiyaye al'ummiyin suwaye al'ummiyin sune larabawa larabawa ummiyai ne me ma'anan ummiyai mutanen da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin shine ya aika cikin ummiyai huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine ya aika manzo daga cikin ummiyai ya aika shi gare su yatlu alaihim ayati yana musu tilawa ayoyinsa to shine anan a cikin at-taura Allah yake bayyana cikin sifofin annabi hirzan lil ummiyin shi mai bada kariya ne wa ummiyai sune mutanen makka wace irin kariya annabi ya ba wa mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kariya wa mutanen makka wace irin kariya ce ya ba su mutanen makka tunda an ce hirzan lil ummiyina sune asalin ummiyan ba sa iya rubutu ba sa iya karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatan ummiya la naktubu wa la nahsibu ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha annabi yace mu al'umma ce wacce take ummiyai la naktubu ba ma rubutu ba su iya rubutu ba wa la nahsibu ba mu iya lissafi ba wata kwanakin sa haka ne haka ne haka ya nuna hannayensa sau uku karon farko ya nuna su guda goma ya tso goma gaba daya karo na biyu ya ƙara nuna ya tso goma karo na uku kuma sai nuna ya tso tara kenan kidayan kwanakin wata 29 to sai ya musu da irin yaran da za su gane tunda ba su iya lissafi ba bari a musu gwari-gwari ta yanda za su gane kaga duk wanda aka masa haka lissafin wata haka yanzu ko kurma ne ka masa ka nuna masa cewa lissafin wata haka 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 zai gane to ina ga wanda yake magana to wannan shi ake nufi da ummiyai to tambayar ita ce wane irin kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa ummiyai ina ga saboda ƙurewar lokaci mu takaita wannan bayani sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba duk da cewa wannan gabar da muke kokarin fito da ita muna so mu bayyana yanda ahlul kitabi suka san annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya sun karanta cikin littattafan su to shine muka dauko dan wani nassi daga cikin at-taura da zai tabbatar maka cewa tabbas sun san annabi da siffofinsa tun gabanin a aiko shi shi yasa wannan bahira mai ibada da ya ga annabi ya gane shi yana ganin annabi ya gane shi saboda me ya karanta cikin littafinsa na injila siffofin annabi wanda ya san annabi da su ta yadda duk inda ya ga annabi zai gane shi da waɗannan siffofi abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته